sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Talata 14 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
A yau Talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin Habasha ya haura sama da 60. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta nemi ƙarin lokaci domin ta amsa buƙatar da Majalisar Dokokin Ƙasar ta mika mata na ta gabatar da hujja kan zargin da Shugaba Donald Trump ya yi na cewa an tatsi bayanan wayoyin salularsa wato a birnin New York. Har yanzu ana ci gaba da neman wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu waɗanda aka garkuwa da su a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gobe Laraba ne 'yan Majalisar Dokokin Najeriya suka buƙaci shugaban hukumar Custom Hamed Ali ya bayyana gabansu, ko da yake shugaban ya nemi a ɗage wannan zaman saboda wasu dalilai. Bayan haka za ku ji cewa wata babbar kotun jihar Lagos ta umarci hukumar NAFDAC tilastawa kamfanin da ke haɗa lemon kwalba sanya alamun gargaɗi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan batun yajin aikin malaman makarantar boko a Niger, batun da gwamnatin ƙasar ke neman warwarewa. Muna kuma dauke da shirin noma wanda Sarfil Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin Habasha ya haura sama da mutum 60. Kafin yada labaran gwamnatin kasar a jiya Litinin ta ce akalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in zaftarewar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata. Kodayake magajin garin Addis Ababa Diriba Kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka hada da maza 20 da kuma mata 45. Ɗaruruwan mutane ne dai ke zaune a wannan yanki da ake zubar da shara da ake kira koshe, wanda kuma ya kai shekaru 50 a wani makekin waje da mutane ke zaune a gidaje na wucin gadi da aka gina da laka da kirare. Kuma da yawa daga cikin mutanen yankin kan je wajen sharar domin neman wani abu da za su iya tsinta su sayar kamar karafuna. Mazauna yankin sun ce har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba bayan da wani makekin bangaren sharar ya zaftare ya rikito akan mutane ba tare da nuna wasu alamu na gargaɗi ba.
Ma'aikatar Shari'a Amurka ta nemi ƙarin lokaci domin ta amsa buƙatar da Majalisar Dokokin Ƙasar ta mika mata na ta gabatar da hujja akan zargin da Shugaba Donald Trump ya yi na cewa tsohon Shugaba Barack Obama ya sa an dasa na'urorin tatsar bayanai a wayoyin tarhoɗin gidansa wanda ke birnin New York a lokacin yaƙin neman zaɓen da aka yi a shekarar da ta gabata. Shugaba Trump dai bai gabatar da wata hujja ba a lokacin da ya rubuta wannan zargin a shafinsa na Twitter a farkon wannan wata. Sai dai kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce shugaban ba yana nufin Obama ya tatsi bayanan wayarsa ba ne. Yayin wani taron manema labarai a fadar White House a jiya Litinin, Spicer ya so ya yi wa kalaman na shugaba Trump kwaskwarima, inda ya bayyana cewa Trump na nufin Obama ya ba da umarni ne a sa ido a hotel ɗinsa da ke New York. Shugaba Trump ya janyo cece-kuce a farkon watan nan a lokacin da ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shin ya dace shugaba mai ci ya sa a raka tatsar bayanai a lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasa gab da za a yi zabe.
Wata kotu a jamhuriyar Nijar ta samu shugaban yan adawan ƙasar da ke gudun hijira da laifin safarar jarirai, inda ta yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya. Hama Ahmadu, wanda shine babban ɗan takara da ya kalubalanci shugaba Muhammadu Isufu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara, ya koma da zama a Faransa, an kuma yanke hukuncin ne ba tare da ya bayyana a kotun ba. A jiya Litinin, lauyoyin Ahmadu sun fice daga kotun kafin a bayyana hukuncin, inda suka ce maksudin wannan shari'a na da nasaba da yunkurin hana Ahmadu tsayawa takara a shugaban ƙasa, wato a zaben shugaban ƙasar. Sun kuma jajirce cewa shari'ar bita da kullice. Shi dai Hama Ahmadu ya kasance ɗaya daga cikin wasu mutane ciki har da matarsa da ake zargi da safarar jarirai daga Najeriya, inda ake shiga da su ta jamhuriyar Benin a kaiwa masu hannu da shuni. A shekarar 2014 wannan madakala ta kunno kai a lokacin yana riƙe da mukamin kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Somalia sun ce masu fashi akan teku sun karba wani jirgin ruwa dauke da mai a tekun India, inda suka karkata akalarsa zuwa yankin Puntland. Wasu majiyoyi sun fadawa sashen Somalia na murya Amurka cewa jirgin na wasu ƴan kasuwa ne dake dauke da tutar kasar daular Larabawa. Ya zuwa yanzu hukumomin yankin sun ce suna bincike kan satar jirgin. Lamarin dai ya auku ne a jiya Litinin. Majiyoyin sun kara da cewa ana kyautata zaton masu fashin jirgin sun kai su 8 tare da bayyana cewa jirgin ya nufi gabar tekun Somalia dake can yankin garin Ras Asair. Matsalar sata jiragen ruwa a gabar tekun Somalia ta ragu matuƙa cikin shekaru 3 da suka gabata. A bara ne wasu da ake zargi masu fashin jirgi ne suka sace wasu kwale-kwale biyu mallaka kasashen Yemen da Iran, waɗanda ake zargin suna kamun kifi ne ba bisa ka'ida ba. Amma dai an kwashe shekaru da dama ba a ga ƴan fashi sun sace jirgin ruwa na ƴan kasuwa ba.
Har yanzu ana ci gaba da neman wasu ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu waɗanda aka yi garkuwa da su a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, in ji ministan yaɗa labaran ƙasar Lambert Mende a wata hira da ya yi da murya Amurka. Wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta fitar da farko ta bayyana cewa Michael Sharp, wanda ba Amurke ne, da Zahida Catalin ‘yan ƙasar Sweden da kuma wasu ‘yan ƙasar ta Congo su huɗu sun faɗa hannun miyagu a tsakiyar yankin Kasai, kuma ba a san inda suke ba. A jiya Litinin, Mende ya faɗa murya Amurka cewa jami'an tsaron ƙasar ta Congo tare da haɗin gwiwar rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ta MONUSCO suna aiki domin ganin an kubutar da waɗannan mutane. Ya kuma bayyana cewa da safiyar yau ne aka tura wata tawaga da za ta yi shawagi ta jirgin sama, yayin kuma da wasu dakarun ƙasa su ma za su bazama domin neman mutane shidan da aka sace. A yan watannin da suka gabata, rikici tsakanin dakarun ƙasar ta Congo da mayakan sa-kai ya ta'azzara musamman ma a yankin Kasai. Sama da mutane 400 a kashe a wannan rikici, kana wasu 200 sun fice daga muhallansu sanadiyar wannan tarzoma.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta ce lallai dole ne controller general ɗin hukumar custom Ahmed Ali ya zo gaban su gobe Laraba, sanye kuma da rigar sarki. Mai magana da yawun majalisar Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ba da hujja a wata hira da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
Wasiƙan nan an tura masa ran 9 ga wata washe gari, shi kuma ya sa wani ƙasa da shi, saboda shi ne controller general. Akwai deputy controller general, akwai assistant controller general, amma sai ya sa assistant controller general ya rubuto ma ita majalisa amsan cewa shi ba zai samu zuwa ba sai da a bashi wata rana, watan a sake masa rana daban da zai zo. Dalilin kuma wai yana da meeting da yake yi da shugabannin custom, wanda ake kira management meeting. Gaskiya majalisa ta husata akan haka, kuma ta ɗauka wannan ƙaskanci ne, bai girmama majalisa ba, bai ba majalisa haƙƙinta ba. Majalisa tana da haƙƙin a girmama ta, ba don waɗanda ke cikin ita majalisan ba, face don majalisan ita ce watan ginshiki na demokradiyya a Najeriya, kuma ita ce babban zauri na majalisu a cikin Najeriya. To saboda haka irin wannan ƙaskancin shi ke kawo matsala a zamantakewan watan ita majalisa da sauran ɓangaren gwamnati, wanda bai dace ba. Ba maganan don mu ne kenan ba yau, ai wasu ne nan jiya, kuma da ba ita majalisan tana aikin ta yadda ya kamata ba, da kila yanzu ga ƙasar nan an samu matsala.
Yanzu kuma matsa dole ya zo gobe Laraba kenan.
Matsayin majalisa shine bamu yadda da wannan bukatan nashi na a bashi wata rana ba, don bai bamu dalili kwakwara wanda ta kai mu ce eh mun amince da haka ba. Saboda meeting da zai yi da shugabannin customs, shi ya sa ai wannan meeting. In ya ce a dena, in kuma yana son ya yi zai iya zo can da yamma ya yi meeting shi. Zai iya mai da meeting wata rana, amma ba majalisa ba. Saboda bisa kan tsarin ƙasa, majalisa ba abu ne da za ka yi mata haka ba, ko ba haka ba, in ma bisa kan protocol ne, ai majalisa tana kan gaba. dan majalisar dattijai yana gaba da minista amma ballantana wanda ke karkashin minista.
To me yasa kuka matsa cewa in zai zo gaban ku dole siyasa rigan sarki tunda ai mukamin sa ta siyasa ce?
Wannan mukami dai an dai bashi ne ana cikin siyasa, amma a zahiran yanda maganan take koda ta na siyasa ne, amma na siyasa ne wanda take bisa kan ka'idan aikin ta. Ka'idan aikin ta ko shine suna da rankin. Ai yanzu ga in yaje yana tsayawa ai masa salute, ai masa waye, ai meme. Ai shi da tsohon soja ne. Yaushe aka taba daukan civilian aka zo aka sa cikin aikin soja misali? Ko kai ka yi tsohon soja, in ka san ba za ka sa uniform sobi ba sai ka ci baka wani aiki mana. Amma wannan aikin kowa ya sani, dufa din duniya nan kowa ya sani, custom ko ina uniform suke aiki da shi. Shi yasa aka ce controller general of custom, sannan deputy controller general of custom, assistant controller general of custom, haka nan har kasa, har custom officer na kasashen wanda suke fara, in suka ji suka yi training, sun gama training a iyanta su wurin iyantawa ma in za a tuna habuki mutane ke na farin ciki, kowa ya sa uniform din nasu sa kaki da menene ko ba ka ba, daga nan ne kuma za su ci gaba da har a kai ga controller general of custom. Saboda haka a namu ganin mun dauka in ana son ayi gaskiya, ayi gaskiya mana rashin sa uniform din daidai ne, wayanda ke kasa din kuma ya suke ji, ayin dai za su iya su faɗa muku jama'a gaskiya ba su jin dadin haka. Don shugabanka kana son ka ga shugabanka kai ma ya hito ka san ga shugabanka. Saboda haka mu ba wai shi bane muna maganan batun ka'ida ne. Ka'idan shine shi controller general ne, amma inda an ce munu sole administrator ne, to in bai sa uniform ba mun san sole administrator ne, amma controller general aka ce munu.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leka jihar Lagos, inda wata babbar kotun jihar ta yanke hukuncin da ke tilastawa hukumar NAFDAC da kamfanin Coca-Cola biyan tara ta naira miliyan 2 ga wani dan kasuwa da ke zargin hukumar da gazawa wajen gudanar da ayyukanta na kiyaye lafiya, abinci da kayan sha na kamfanin Coca-Cola a Najeriya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril daga Lagos ya turo mana da ƙarin bayani.
Alkali Adedayo Oyebanji ya zartar da wannan hukunci ne bayan da wani dan kasuwa mai suna Dr. Emmanuel Fijabi Adebo tare da kamfaninsa mai suna Fijabi Adebo Holdings Limited suka kai karar kamfanin Coca-Cola da kuma hukumar ta NAFDAC. Kotun dai ta yanke hukuncin cewa shan wayannan lemuna ba karamin illa bane ga bil'adama, don haka ta buƙaci hukumar NAFDAC da ta biya naira miliyan 2 ga wanda ya shigar da wannan ƙara. Kotun dai ta ce hukumar NAFDAC ta yi sakaci na ƙin shaidawa 'yan Najeriya cewa akwai lahani tattare da shan wannan lemu na Sprite da Fanta. Shi dai lauyan wanda ya shigar da wannan ƙara, Mr. Abiodun Onidari, ya ce a watan Maris na shekara ta 2007 kamfanin Fijabi Adebo ya sayi Coca-Cola da Fanta da Sprite da kuma Fanta Lemon da Fanta Pineapple da Soda Water domin kaiwa kasar Burtaniya. To sai dai kuma bayan da kayayyakin suka isa kasar Burtaniya, sai hukumomin lafiya na wannan ƙasa suka ba da umarnin kwace kayayyakin tare da gabatar da shaida da ke nuna cewa lemun da ya kai kasar suna da lahani ga bil'adama. To sai dai kuma a kariyar da lauyan kamfanin Coca-Cola Mr. T.O. Busari ya gabatar, ya ce lemunan da ake magana a kai an yi su ne domin sha a cikin gida Najeriya, ba wai kaiwa kasashen waje ba. Don haka dai lemunan ba haramtattu bane a cikin gida Najeriya, abinda kuma ke kara tabbatar da sakaci ta bangaren hukumar NAFDAC na sa ido akan kayayyakin da 'yan Najeriya ke ci ko sha, inji wannan alkali. To ko anya masu shan irin wa'annan lemun kwalba na Fanta da kuma Sprite sun san da nau'in vitamin C mai yawa a cikin lemun nasu, ga dai abinda wasu su ke cewa. Ka san illar da aka ce yana tattare da shi na yawan vitamin C kamar da wannan kotu ta tabbatar?
Gaskiya ban sani ba. Kuma idan aka bi magana ta Turawa nan ai komai ba abin da a ci nan kasai. Saboda su yanayin da suke gudanar da rayuwarsu da kuma tamu nan wuraren gaskiya ba ɗaya bane ba, saboda su komai da su suna aunawa kuma su tantance.
Za ka rage shan wannan lemu ne ko kuwa?
Sai dai ban samu kuɗi ba nan zan siya. Amma maganar rage sha kuma ai in ka ga ba a sai a baka amfani da shi ba, sai dai in babu halin yin amfani da shi din. Amma in dai akwai, in ba dai kasa ce ta kawo ta yanke hukunci kowa ya daina amfani da abu kaza domin yana cutar da yana da illa kaza ga jama'a shine kawai da ya samu tantance da amfani da shi
gaskiya ya wajaba ga hukumomi su tashi tsaye wajen kare al'ummar su
to yanzu zaka rage shan wannan lemon kwalba kenan ku ka
yo ai ya zama dole mala ai dole mutun ya rage tunda yana son lafiyar sa
ko ne irin illa wurin wannan nau'in vitamin C ko azobic acid ke da shi a cikin wayannan lemo malam muhammad sani wani masanin binciken kimiyya ne a najeriya
ana sirkawa da mara kyau sai kuma an muka ki ganewa cewa mara kyau ne ka gane wato yake na da laifi din da ba ma na da standard organization ka gane su ke da laifi saboda su ne ba sa son abin yanda ya kamata suna duba
babin jiprin murai amurka daga lagos
alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau talasarta kowa da takara da ta yi aji eh an yi shari'a
mada a gaida baban gidan jibril yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda gwamnoni a jihohin kasar suka shiga binciken malaman makarantar da ke zuwa yajin aiki da masu yajin aikin domin karya lagwan kiran da kungiyar COS Niger ta malaman makarantar Boko ta yi na shiga yajin aiki mai zafi Haruna Mamman Bako na da karin bayani
a daidai lokacin da yajin aikin malaman makarantar Boko ke karayin kamari a jamhuriyar Niger gwamnonin jihohin kasar ne suka zakewa wannan lamari ta hanyar gudanar da taruka tsakanin su da sarakunan gargajiya da kungiyoyin malaman makarantar Boko da na'o'in makaranta da ma sauransu haka ma da rangadi a cikin makarantun nan Boko a kowace sahiya domin tabbatar da cewa malaman makarantun nan Boko sun yi watsi da kiran da gamin bizar kungiyar malaman da ake cewa COS Niger ta yi musu na su shiga yajin aiki to gwamnonin na son su tabbatar da cewa sun yi watsi da hakan sai dai wannan abin malaman makarantar Boko na daukar sa tamkar wata barazana da suka ce gwamnonin na yi musu kamar yanda Abdulaziz Musa magatakardan Sina Seb member a kungiyar COS Niger ta kira yajin aikin na malaman makarantar Boko reshen birnin Kwanni ke mini karin bayani a yau da sahi
abin da ya ne kofi yo a ce shi gwamnan jaha koko gwamnoni tun lokacin da lokko ta shiga cikin wani irin hali bas tashi wani ziyarci ba sai yanzu da kira ga mushani inda ma kira ga mushani na suke nan gayi zuwa ga atai ai aiki wannan duk babu le amma irin kama mun ga wayansu wani cikan gaba ne suke yi kamar a cikin wushi kina watan barazana ba ta zuwa da mu mun sha gani wannan mun gani abun da ya kirwan gam abu guda gwamnati ja suke iya yi su kire can sama manya su ce musu dan Allah dan annabi alƙawallikan da mun kai da mushannin ga da Allah mu duba abun zamu yi waye musu abun an ke dokar kasa ina tilasa yake
ana sa bangaren Alhaji Bello Musa wata kusa a jam'iyyar PNDS tarayya cewa yayi malaman makarantar Boko ba su fahimci nauyin da yar rata akan gwamnonin ba da ba za su ce hakan ba
to wannan abin ai tun da dadewa haƙin gwamna na misali in doki irin kamar a ce maka sufrefe ko frefe wajibin shi na in yi tashi da sai shi kewaya kowace class ko ko shi sa a kewayo mai kowace class shi bincika me ke gudanar suwa su waɗannan masu karanta suwa cikin wani hali suke tunda yanzu misali wagga matsalar da ta taru da mushanni tsakanin mushanni ga gwamnati makasudinta inda waɗanga wakilan gwamnati suna tashi suna aiki kenan su ne hake bada rapport din abin da ke cikin gari da matsalolin nan ba su taruwa
su ko uwayen yan boko cewa suke yi ya kamata gwamnonin su ƙara yin bincike kowace safiya a cikin makarantun nan domin karatun ga ƴaƴansu shine mafi muhimmanci a gare su kamar yanda ɗaya daga cikin su Ibro Radio yayi mini ƙarin bayani
su gaba da bincike tunda abin karatun nan shine kai soriyan nan ko ba gaskiya ba to kenan su rige mana rura yaran na ta zame mana ƴan kwaya su biyo sau da kawa su bar ciya a diba musu to su diba tsakanin su ko ba gaskiya ba tunda karatun nan shine an muhimmi gare mu da shi aka likita da shi aka komi ko ba gaskiya ba
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu annan na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki
wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Ganin yadda farashin kayayyaki musamman na abinci suka tashi a Najeriya, inda har gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti da ake kyautata tsammanin zai kawo maslaha a kasar, sai dai kuma al'umma na ganin wasu mutane ne ke boye kayayyakin abincin da aka noma a kasar. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Zahiruddin Sani ya tattauna da shugaban kungiyar manoma ta gaskiya, Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo, wanda kuma ya karin bayani kan matsalolin da manoma ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi domin warware su.
Na samu labarin cewa gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti wanda zai binciko mata me yasa farashin kayan abinci ko kayan masarufi yake tashi a cikin wannan kasa ta mu. Kuma alhamdulillah na ji labarin a gidan sun ba da rahoton wucin gadi. Kusan duka matsalolin nan ita gwamnati ya kamata ta duba, domin gwamnati tana cikin ko kuma fadar shugaban kasa za ta zauna ta fuddo da tsare-tsare. Amma su muna so sani, mu a matsayin mu na manoma, to muna son san cewa fa tsare-tsaren da suke fitar da su kada su dauka cewa tsare-tsaren nan ya dras kamar yadda aka mata. Mu manoman nan mu muke sanin matsalolin da muke ciki, ko mu ne zamu iya bada bayanin kiyasin abinda damuna ta bayar. Gwamnati kan fuddo da tsare-tsare ko kuma ana ganin cewa an samu sakamakon abinda ya kamata a samu wanda zai hana farashin abinci ya hawo, wanda yake kuma a zahirin gaskiya idan muka dubi yanayin da muka shigo, to tsakanin da Allah abincin da muke da shi ba zai isa ya wadatar da al'ummar Najeriya ba. Dole ne sai gwamnati ta tsaya ta yi tsari, ta kuma fito da matakai na mataki na biyu. Mataki na farko shine ya za a yi su kananan manoma a samun musu da kayayyakin aiki, wanda kuma kayayyakin aikin nan a tabbatar ya shiga hannunsu. Sannan na biyu a ita gwamnati ta yi targeting wasu muhimman mutane wanda manoman ne a kowace jihohi, wanda kuma a ba su abubuwan da ya kamata su noma, kuma a san cewa za a amsa daga hannunsu. Misali in aka zo ana son masara, misali a sai masara a nan jihar Katsina ana son a sai tan misali 20,000 na masara, to an san wane da wane za su iya noma ta 20,000 na masara. Sannan wata jihar haka, to kaga a nan gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya za su amshi waɗannan kayayyaki, kuma wannan zai hana hawar farashin kayayyaki nan. Amma idan an ce kawai a je a yi noma ba tare da sanin su waye manoman ba tare da sanin kuma wani irin abu ne ake so a noma, da kuma yadda al'amura suke tsawaita, noman nan yana da buƙatar kuɗaɗe a hannun mutane, yana da buƙatar kayayyakin aiki, wanda kuma duka in ka bi kai lissahi za ka ga cewa abu kayayyakin aikin da suke hannun manoman Najeriya a yanzu to ba su iya noma abincin da mutanen Najeriya zai ishe su har ma makwabtanmu su samu.
To kamar kana nufin da yayi a kafa wani kwamiti wanda zai rinka tantance farashi, wato marketing board da kenan a turanci.
Dama ita wannan kwamiti na wannan hukuma ta marketing board tuntune ya kamata a kafata, domin ita ce za ta taimaka ta ƙara ba da haske, kuma ta shiga cikin al'umma ta ga yadda suke tafiyar da cinikayyar su, kuma ta ga ma irin nau'in abubuwan da ya kamata ita gwamnati ko kuma wannan kwamiti ya rika saye daga hannun manoma, wanda kuma ita gwamnatin wata ƙasa za ta zo ta saya daga hannun ita Najeriya. Amma yayin da duk lokacin da aka bar kasuwa a a ce mutumin wata ƙasa zai tsallako ya duro wata kasuwa ya sai gwamnati ba ta sani ba, an saida ba a saida ba, to dama dole a rika samun ire-iren waɗannan matsaloli. Saboda kafa wannan marketing board yana da muhimmanci ƙwarai da gaske.
To kamar ya kake ganin cewa ba wata doka da ta haramta a rinka fita da abinci ƙasashen ƙetare, kuna ga ya kamata a ce an kafa wata doka da za ta iya ƙayyade wannan al'amari?
Wato bai kamata a ce an samu wata doka ba. Mu manoma yanzu manoman nan ai kullun abinda ma da ke babban ciwon mu shine kasuwa, abinda muke kokari ko da shi a samu kasuwa. Saboda ga fita da abinci zuwa kasashen ƙetare abu ne mai amfani, kuma ci gaban Najeriya ne. Kullun koke mu manoma ya za mu samu kasuwa, har yanzu a gargajiyance muke tafiya, wanda kuma shekara da shekaru ya kamata mu yi advancing yadda sauran kasashe suka ci gaba. Amma har yanzu a gargajiya muke tafiya. In ka je ƙauye ko kuma ka je gonaki za ka ga har yanzu da hauyeki irin ko kayan noma irin na gargajiya da muka gada iyaye da kakanni muke amfani. To su kuma irin waɗannan abubuwan ba su ba da damar a noma abincin da za a ci har wata ƙasa ta yi amfani da shi.
To matsayin ku da shugabannin kungiyar nan ta noma, akwai wasu shawarwari da kake ganin za ku iya ba gwamnati, domin watakila ita ba ta san da irin waɗannan shawarwari, wakila ta yi amfani da su domin samun ci gaba wannan ɓangare na noma?
To ni shawara a nan ɗaya ce, abin da nake kira ga gwamnati shine duk tsarin da za ta yi to ta rika tsarawa da masu aiwatar da tsarin a kasa sabon abu to a kira manoman nan na kasa a zauna da su ga abin da muke so mu ya kuke ganin yiwuwar shi a kasa ku ne masu aiwatar da shi to wannan shine za a fitar da shiri ingantacce wanda ba zai samu matsala ba
Alhaji Umar ya ugwajo-gwajo kenan shugaban kungiyar manoma ta gaskiya a tattaunawarsa da Zaharuddin Sani kan hanyoyin da gwamnatin tarayya za ta bi don magance matsalolin da ake fuskanta na tsadar rayuwa a Najeriya. Masu sauraron mu karshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zaharuddin wanda ya taimaka wajen hada shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayin farko, ra'ayinka ne Sani Shaga Kofar Ƙaura Katsina. Kace Allah ya sa hukuncin da wata kotu ta yanke wa madugun ƴan adawa Jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu ya sa ya zama darasi ga sauran ƴan siyasa a Afirka baki daya. Sai ra'ayin Ahmadu Aliyu Ungulde. Kace ya kamata gwamnatin jihar Jigawa ta nuna wa Buzaye da Tubalawa illa tafiye-tafiye da suke da raƙuma bisa titina ba bisa ka'ida ba. Idan kuma suka yi kunnan kashi sai a amfani da jami'an tsaro a gurfanar da su gaban shari'a domin yanke musu hukuncin da ya dace da wannan laifin nasu. Salam murya Amurka. Da fatan kuna lafiya, Allah sarki ƙasa ta Najeriya sai zamani kala-kala. An yi zamanin Ebola gashi ya zo ya wuce, haka kuma an yi zamanin bama-baman Boko Haram shi ma yana wucewa. Sai gashi yanzu muna zamanin bama-baman yunwa a Najeriya. Shin gwamnati menene kike yi a kai? Ya kamata a san yunwa fa ita ma tana illa fiye da Abubakar Shekau. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai ra'ayin ƙarshe daga Aliyu Usman taka lafiya. Kace to matasan ƙaramar hukumar Kacan jihar Niger da ke zanga-zanga cire shugaban ƙaramar hukumar da gwamnatin jihar ke zarginsa da awon gaba da naira miliyan 20 na malaman makarantar firamare da suka yi ritaya. Ya kamata ku yi wa gwamnati adalci. Saƙonnin naku kenan.
Madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Talata, adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin Habashi ya haura sama da mutum 60. Kafa yaɗa labaran gwamnatin ƙasar Ajiyar Litinin ta ce aƙalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in zaftarewar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata. Kodayake magajin garin Addis Ababa Diriba Kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka haɗa da maza 20 da kuma mata 45. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta nemi ƙarin lokaci domin ta amsa buƙatar da majalisar dokokin ƙasar ta miƙa mata na ta gabatar da hujja kan zargin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya sa an dasa na'urorin tatsar bayanai a wayoyin tarhoɗin gidansa da ke birnin New York a lokacin yaƙin neman zaɓen ƙasar. Shugaba Trump dai bai gabatar da wata hujja ba a lokacin da ya rubuta wannan zargin a shafinsa na Twitter a farkon watan nan. Sai dai kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce shugaban ba yana nufin Obama ya tatsi bayanan wayarsa ba ne. Wata kotu a jamhuriyar Nijar ta samu shugaban ƴan adawan ƙasar da ke gudun hijira da laifin safarar jarirai inda ta yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya. Hamma Ahmadu wanda shine babban ɗan takarar da ya kalubalanci shugaba Muhammadu Isufu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara ya koma da zama a Faransa.
Masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Linus Remkus, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma a saurari shiri na gaba.